sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Baba Yakubu Bakiri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Alhamis 30 ga watan Maris din shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Baballe da kanin labarai.
To baba, ga kanin labaran. Babban jami'in kula da makamashin nukiliya na Majalisar Dinkin Duniya, Rafael Grossi, ya ziyarci tashar makamashin nukiliya ta Zaporizhzhia da ke Ukraine jiya Laraba. Kasar Saudiya ta amince da shiga kungiyar haɗin gwiwa ta Shanghai a matsayin abokiyar tattaunawa. Shugaba Joe Biden ya buɗe taron koli na demokuraɗiyya karo na biyu a jiya Laraba, inda ya alƙawarin cewa Amurka za ta kashe dala miliyan 690 a shekara mai zuwa.
Kanan labarin kenan. A cikin shirin za ku ji cewa hukumar tsaron farin kaya a Najeriya ta ce ta bankaɗo wato wani shiri da wasu suke yunkuri na hana rantsar da shugaban ƙasa. Bayan haka kuma za ku ji cewa to za ku ji yadda masu sharhi ke kallon wannan batu, inda muka tattauna da Bulama Bukarti, wato lauya mai sharhi akan harkokin yau da kullum.
Tunda Algeria ya samu waɗanda ke kokarin shi wannan abubuwa, to kamata a fara ɗaukar mataki na hukunta su saboda cin amana kasa din cikin sosai a tobar samu a irin duniya, kuma duniya ta wuce da wannan tsari.
To har yau dai bari mu kawo muku abinda Bulama Bukarti yake faɗi.
Kamar zagon ƙasa ne ga ƙasa idan ka ci wato za ka tada tarzoma har a kasa rantsar da wanda za a rantsar, wato wanda aka ayyana cewa ya ci zaɓe.
Kamar kowace safiya Alhamis, yau ma muna tafi da shirin domin iyali da Alheri Grace Abdu za ta gabatar. Albarkacin watan Ramadana za mu kawo muku karatun Alƙur'ani, amma yanzu sai a gyara zama domin shan kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Wasu fashe-fashe da suka auku da sanyin safiyar jiya Laraba sun girgiza birnin Melitopol da ke kudancin Ukraine da Rasha ta mamaye, kamar yadda wani jami'i mai goyon bayan Rasha ya bayyana. Ukraine dai bata ce komai ba game da harin, amma gwamnatin Ukraine mai mazauni a Kiev ta bayyana birnin a matsayin wanda take son sake kwacewa. Kasar Sweden ta gayyaci jakadar Rasha bayan ya ce kasashen Sweden da Finland za su zama waɗanda za a auna da hari muddin suka shiga ƙungiyar NATO. Babban jami'in kula da makamashin nukiliya na Majalisar Dinkin Duniya, Rafael Grossi, ya ziyarci tashar makamashin nukiliya ta Zaporizhzhia da ke Ukraine jiya Laraba. Grossi ya bayyana fargaba game da yiwuwar bala'in nukiliya a yayin faɗa a yankin. Ma'aikatar tsaron ƙasar ta ce Rasha ta fara atisayi da makami mai linzami na Yars mai cin dogon zango da jami'ai 3,000 da kuma na'urori 300. Masu taimakawa alkali na Manhattan da ke binciken kuɗin toshiyar baka da aka biya a madadin Donald Trump na shirin duba wasu batutuwa a mako mai zuwa kafin yin hutun makonni biyu kamar yadda aka tanada tun a baya. A cewar wani wanda ke da masaniya kan lamarin, wanda ya nemi a sake sunansa a jiya Laraba, wannan na nufin kenan kaɗa ƙuri'a kan ko a tuhumi tsohon shugaban ƙasar da alama ba zai yiwu ba sai ƙarshen watan Afrilu aƙalla. Hutun wanda aka tanada tun da farkon lokacin da kwamitin ya gudanar da taro a watan Janairu ya zo daidai da hutun farkon bazara da Easter da Passover ga makarantun gwamnati na birnin New York. Kasar Saudiya ta amince da shiga kungiyar haɗin gwiwa ta Shanghai a matsayin abokiyar tattaunawa, kamar yadda kafar yaɗa labaran ƙasar ta rawaito a jiya Laraba, lamarin da ke nuni da kusantar dangantakar siyasa da ƙasar Sin. An kafa kungiyar haɗin gwiwa ta Shanghai a shekara ta 2001 a matsayin kungiyar siyasa, tattalin arziki da tsaro don zama kishiyoyin cibiyoyin ƙasashen yammacin duniya. Bayan ƙasar Sin, mambobinta 8 sun hada da India, Pakistan da Rasha, da kuma kasashe 4 na tsakiyar Asiya, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan da kuma Tajikistan. Kamfanin dillancin labaran Saudiya ya rawaito cewa Majalisar Zartarwar Saudiya ta amince da hakan ne a zaman da ta yi a ranar Talata a ƙarƙashin jagorancin Sarki Salman. Ta ce matakin zai baiwa gwamnatin Saudiya mai mazauni a Riyadh matsayin abokiyar tattaunawa a kungiyar haɗin gwiwa ta Shanghai. sauran kasashen da ke ko matsayin yan kallo ko matsayin abokanan tattaunawa sun hada da Masar, Iran da Qatar.
An ji ba kadan baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan hukumar tsaron farin kaya a Najeriya wato DSS ta bankado wasu kulle-kulle da wasu ƴan siyasa ke yi na yunkurin kafa gwamnatin rikon kwariya ta hanyar shirya zanga-zanga da amfani da kotu da ƴan jaridu. Kakakin hukumar Dr. Peter Afunaya wanda ya bada wannan sanarwar ya ce hukumar DSS tare da sauran jami'an tsaron kasar za su tabbatar da shugaba mai ci yanzu ya burinsa ya cika na mika mulki ga sabuwar gwamnati a ranar 29 ga watan Mayu shekarar 2023. Malam Ibrahim Katsina tsohon darakta ne na hukumar DSS kuma mai shari'a kan harkokin tsaro ya yi wa wakilin mu Umar Faruk Musa tsokaci akan wannan batu da bayani da DSS ta yi.
Sau da mataki daga DSS ta yi a kan ɗaya ba ne kuma a ba ta goyon baya. Kasan akwai ƴan nafasa a rasa kowa ya nufa wato suna kicin anti-establishment forces in ba su samu ba to kowa ba ka da ya samu suke wannan kokarin. So kaga wannan mataki da DSS ta ɗauka kamata duk jami'an tsaro a haɗu da kuma dukkan waɗanda ke ganin demokuraɗiyya ita ce su goyon baya to a ba DSS goyon baya a taimaka an tsare mutuncin kasan nan saboda ba wani dalilin wata interim government. Wannan mataki a harkar tsaro abin da ya kamata a ƙara ƙarfafa mashi kuma shi ne in kun ya ji siyasira tunda a Syria ya tauni duk waɗanda ke ƙoƙarin shi wannan abubuwa to kamata ya fara ɗaukar mataki na hukunta su saboda cin amana ƙasa da suke so su yi a tobar samu a idon duniya kuma duniya ta wuce da wannan tsarin nasu. So wannan matakin da DSS ta ɗauka a harkar tsaro a mahanga ta gaskiya shi ne abin da ake cin ya kamata ba shi goyon ba kuma a ƙarfafa don mu tabbatar cewa demokuraɗiyya ta tsaya a ƙafafunta a Najeriya kuma an tsare mutunci shi shugaban ƙasa an cika alƙawari an miƙa mulki ga wanda Allah ya sa aka zaɓa alhamdulillah.
Amma irin wannan gwamnati ta riƙon ƙwarya ba ka ganin wata hanya ce ko hikima ce na cewar a samar da zaman lafiya a baiwa waɗanda ke kuka cewa ba a yi gaskiya da adalci ba a wurin zaɓen nan domin shari'a ta yi aikinta?
Ita demokuraɗiyya duk duniya ba inda ake yin ta ba ƙorafi kuma ko a Najeriya tun lokacin zaɓen su ta fara ɓullewa haka aka yi har aka zo na su shagali har aka zo wanda ake ciki yanzu. So ita demokuraɗiyya ai da ma abin da ake so idan ka ga baka samu wucewa me yasa baka samu ba wani mataki kuma kamata ka yi wato ita dubara ce suke so su idan sun ga cewa sun suna ganin abin da su rata ba samu ba to bari a tuba su su tabbin ba ba maganin interim government ba shi maganin ai abin da ya rashi ne kasan mu ta zauna lahiya a duniya ta kanmu da mutunci an wuce tsarin wannan kuma yanzu mutu fita da kirakwai a kasan nan ta ji aiki sanar wata shi wasu ke kokarin su kirki lokacin da babu ita duniya ta ga an yi zaɓe lafiya an gama lafiya cikin mutunci kuma kowa ya ba tun mai abin yi abin da ya kamata ne fata Allah ya sa gwamnatin da za ta mutu zai mana alheri da stabilizin kasan mu Allah kamu na rufi mu zauna lafiya abin da ya kamata ya ce na amma intern gwamnatin kuma ya san a kamar mai sai wajen top problem a intern gwamnatin saboda ka wannan tsarin da ya sassa ɗauka malam Umar abin ayaba ne kuma abin a ba ta goyon bayan kuma abin kasan nan ta tashi a wani wake zai na iya zanga-zanga ai kuma ma ina iya tashi so mu tana zanga-zanga bai taso a yanzu abin da ya kamata a taimaka a gurbin gwamnati a garin hannun tara mulki ga waɗanda aka zaɓa cikin mutunci hankalin kuma kwanta.
Kana ganin gargaɗi irin wannan da DSS zai iya tasiri ba lallai sai an kamo mutanen da ake da bayanin cewa suna kitsa wannan lalatar a cikin Najeriya ba?
A wannan shi da mataki na farko shi ne ake cin rigakafi kuma kuna riski ya tsira wato kifi na garin kan da ja koma da tana yin suka ci gaba a zuwa tun da ana da bayanin kansu ai ba muna gane su dole ka yana kokarin cin nan gidan kanka ai sai kamata ka wani cin mana shi ka nuna mai kasa abin da yake ci. Kuma mataki da zai zance abin ne wanda da ma na rigakafi da ma ita ake ciki nan kokarin prevention abin da zai kawo mu kasa matsala mutane rigakafi da sunan mataki sai fata Allah ya taimaka mata kuma taimaka mu kasan mu ta zauna lafiya amma wannan abin da ya bani kuma abin ya yi daidai muna fatan kafan mu za ta zauna lafiya insha Allah.
Malam Ibrahim Katsina kenan tsohon daraktan hukumar DSS a tattaunawarsa da Umar Faruk Musa. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ko ga baballe da ci gaban labaran duniya.
Shugaba Joe Biden ya bude taron koli na demokuraɗiyya karo na biyu a jiya Laraba, inda ya alƙawarin cewa Amurka za ta kashe dala miliyan 690 a shekara mai zuwa domin bunƙasa shirye-shiryen demokuraɗiyya a faɗin duniya. Biden ya ce, muna kyautata halin da ake ciki a nan, kamar yadda muka saba faɗa, muna kan wani matsayi a tarihi a nan. Lokacin da shawar da muke yankewa a yau za ta shafi yanayin duniyarmu na gomman shekaru masu zuwa na tabbata. Fadar White House ta lura cewa Amurka musamman tana son sanya fasaha ta yi fa'ida ga demokuraɗiyya, ba ta yi illa ga demokuraɗiyya ba. Haka zalika, Prime Ministocin ƙasashe takwas na Turai sun sanya hannu kan wata buɗaɗɗiyar wasiƙa zuwa ga shugabannin manyan kamfanonin sadarwa na zamani, inda suka buƙaci su ƙara ƙaimi wajen daƙile yaɗa labaran ƙarya a dandalinsu. Daga ƙarshe, a jajiberin ganawarta da shugabar ƙasa mace ɗaya tilo a Afirka, mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta faɗa jiya Laraba cewa samun ƙarin mata kan karagar mulki wani muhimmin mahaɗi ne na ingantacciyar demokuraɗiyya. Ganawar tana zuwa ne a daidai lokacin da fadar White House ke gudanar da taron koli na demokuraɗiyya karo na biyu a birnin Washington. Harris ta ce lafiyayyen tsarin demokuraɗiyya ya kamata kasancewar mata a madafin iko ya zama ruwan dare gama gari, ba wani abu da ba a saba gani ba da ke zama wani abin labari kamar yadda hawanta ya kasance. Yayin da take shirin ganawa da shugabar ƙasar Tanzania Samia Suluhu Hassan a yau Alhamis, ta yi magana da mata 'yan kasuwa da shugabanni a babban birnin ƙasar Ghana, inda ta yi shelar bayar da tallafin sama da dala biliyan 1 don kamfanoni masu zaman kansu don ciyar da tattalin arzikin mata gaba ɗaya.
A gaida baban Lai da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, akan wannan batu da hukumar DSS ta bankado na wasu 'yan siyasar Najeriya da ke yunkurin hana rantsar da zababben shugaban kasa ta hanyar amfani da kotu da kuma shirya zanga-zanga da ma amfani da 'yan jarida. Abokin aiki na Baballe ya tattauna da Bulama Bukarti, wani lauya mai sharhi akan harkokin yau da kullum wanda ya mana fashin baki, ga dai tattaunawar ta su.
To Audu Bulama Bukarti sunana.
To akwai wata takarda da hukumar farin kaya ta Najeriya ta fitar inda take magana cewa akwai wasu suna kitsa wata makarkashiya ta kafa gwamnatin riƙon ƙwarya, duk da bayan ko tun kafin ma a gudanar da zaɓe da bayan an gudanar da zaɓe ake ta samun wannan raɗe-raɗe. Amma ya kake kallon wannan zai iya kawo tasgado a harkar demokuraɗiyya a Najeriya?
To gaskiya wannan sanarwa da ita hukumar DSS ta fitar abu ne mai matuƙar tada hankali. Dalili kuwa shi ne wannan bayani ne da ya fito daga wata hukuma da wato mun san a baya cewa ba ta maganganu marasa kan gado kuma ba ta mafiya magana ba. Tun daga ga yanzu sun fito har sun yi irin wannan magana, to lalle wato akwai kyakkyawan zaton cewa akwai hujjoji masu ƙarfi da suke nuna akwai masu kitsa wannan aika-aika. Kuma kamar yadda sanarwar ta nuna, hanyoyi biyu mutanen nan suke kokarin bi. Ko dai su tada zanga-zanga na zub da jini, wato mummunan zanga-zanga wanda zai kawo zub da jini sosai har a ayyana dokar ta ɓace a kafa gwamnatin riƙon ƙwarya kamar yadda ka faɗa, ko kuma wai su yi amfani da kotuna su ba da wato kamar umarnin a dakatar da rantsar da wanda ita hukumar INEC ta ayyana cewa ya ci zaɓe. To duka waɗannan hanyoyi guda biyu hanyoyi ne waɗanda doka ba ta yadda da su ba, musamman hanya ta farko haramtaccen abu ne kuma babban laifi ne wanda wato hukuncin kisa dokokin Najeriya suka daura domin to kamar zagon ƙasa ne ga ƙasa idan ka ci wato zaka tada tarzoma har a kasa rantsar da wanda za a rantsar, wato wanda aka ayyana cewa ya ci zaɓe. Kaga kenan wannan hanya ta su ta farko na ƙoƙarin tada tarzoma kusa da ranar rantsuwa domin kada a yi rantsuwa, wato ba kawai haramtacciya ba ce, babban laifi ne wanda ake kira treason, wanda hukuncin kisa ne a kai a dokokinmu na ƙasa. Maganar amfani da kotuna wajen dakatar da rantsuwa shi ma haramtaccen abu ne, domin dokokin Najeriya sun nuna cewa haramun ne wata kotu ta ba da wani
wato umarni wanda zai hana rantsar da wanda aka riga aka zaba har aka ayyana a matsayin zababbe. Amma ba wannan yake hana idan mutane suna da korafi su je gaban kotu su gabatar da korafin su a gaban kotu su gabatar da hujjojin su idan kotu ta ga cewa korafin su karbabbe ne tana so ta yi wani abu akan zaben ko na rusawa ko kuma ta bada wani umarni wannan za ta yi. Amma waɗannan hanyoyin hanyoyi ne da za su iya kawo mummunan barazana ga demokradiyyarmu, za su kuma iya wato tada tarzoma ko kuma tada hankali a ƙasar baki ɗaya.
To amma barista, wannan yunkuri da wasu suke yi daga cikin ana zargin ko ƴan siyasa ne ko kuma daga cikin wasu jami'an gwamnati ne zuwa gaba, kana ganin kamar kasashen duniya za su yarda da cewa Najeriya demokradiyyar ta yi girku?
A gaskiya idan har wannan abin ya faru, ko da yake ba zai yiwu ma ya faru ba Malam Hafizu, wato maganar da ake na cewa wai za a kafa gwamnatin rukun kwariya kwata-kwata dokar Najeriya ba ta san wani abu gwamnatin rukun kwariya ba.
To wai wannan dalilai ne masu ke janyowa aka fa ita gwamnatin rukun kwariya?
To sai biyo mu a shirin mu na hantsi domin jin amsar wannan tambaya da ma wasu tambayoyin da baban laiwa Bulama Bukarti lauya mai sharhi. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka sauka baiwa.
Sanin inganci da mahimmancin mata wajen kokarin tausayawa al'umma kai tsaye wajen gudanar da harkokin demokradiya, wannan yakan sa mazan ba sa bukata, domin suna ganin idan suka bai mata dama suka samu irin wa'annan gurabai, to wata ran za a kai gabar da su za a daina zaben su. Ba sa taimakawa matayen da gaske wajen ba su gudunmawa ko ta kudade ko kuma ta su shige musu gaba.
Inda ga ƴan takarar nan zaka ga ƴan takara ta fito da kyarma jam'iyyar mata ci kyauta za ta bada form din, amma sai ta wahala macen mata kafin jam'iyyar ta bata form din da za ta tsaya takara shi ta kai ruwan rana.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Zaben shekara ta 2023 da aka gudana a Najeriya ya bar baya da kura a bangaren takarar mata, duk da yake har yanzu akwai zabuka kalilan da ba a kammala ba. Kamar yadda muka alkawarta, mun gayyato masu ruwa da tsaki da kuma sa ido kan harkokin siyasa da fafatukar mata domin nazarin wannan lamarin. Barin hannun taku ga wakilin Mahmud Ibrahim Kwari da ya jagoranci tattaunawar.
Domin tattauna wannan batu, na gayyato Honorable Maryam Umar Kofar Mata, wacce ta nemi jam'iyyar APC ta tsayar da ita takarar dan majalisar tarayya daga mazabar birnin Kano da kewaye. Kuma na gayyato barista Amina Umar, lauya ce da take shari'a kan lamuran yau da kullum, musamman al'amuran da suka shafi iyali da zamantakewar mata da yara. Kazalika muna tare da comrade Yahaya Shu'aibu Ungogo, shi ma mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum da suka shafi sha'anin jagoranci da shugabanci. Honorable Maryam, tunda ke kika shiga akadama da ke, menene kike ganin cewa ya sabbaba mata sun sami koma baya a wannan zubi na gwamnati ko na zabuka da aka yi a matakai daban-daban?
Kamar yadda kai ma ka faɗa da tunda farko, kusan gaskiya ne mata sun samu karancin wakilci a majalisun jihohi da kuma matakan majalisu na tarayya. Ba dan komai ba, saboda wato mata muna fuskantar kalubale kala-kala. Na farko, akwai kalubale akan kanmu matsayin mu na ƴan siyasa tsakankanin mu da abokanan siyasar mu, wato maza. Mafiya yawancin lokaci su mazan ba sa yadda su sanya mace a gaba domin ta wakilce su ko kuma ta tsaya wani mataki da za ta zama al'umma sun zabe ta. Duba da cewar sanin inganci da mahimmancin mata wajen kokarin tausayawa al'umma kai tsaye wajen gudanar da harkokin demokradiya, wannan yakan sa mazan ba sa bukata, domin suna ganin idan suka bai mata dama suka samu irin wa'annan gurabai aka zabe su, to wata ran za a kai gabar da su za a daina zaben su. Wannan kalubale na farko kenan. Abu na biyu wato shine ita kanta gwamnati da take magana cewar matan su shigo, da kuma kungiyoyi da suke shigowa su ta kiraye mata su shigo su ba da gudunmuwar su a dan su tsaya ma kujeru daban-daban dan su kasance an zabe su dan adama da su a harkokin gudanarwa na shugabanci wato abubuwan da suke fada yakan tsaya kusan a iya baki ne ba wai abin da gaske ba domin a bangaren gwamnati gwamnatin ba ta ba da dama da gaske ga matan dan su shiga haka zalika su kuma kungiyoyin da suke yin kira ba sa taimakawa matayen da gaske wajen ba su gudunmawa ko ta kudade ko kuma ta su shige musu gaba akan bukatun da suke da shi lokacin da suke da bukatar wannan din wannan shine a matsaloli da ake samu na biyu sai kuma abu wato na uku da mu kanmu mata mukan fuskanci matsalar shine dangane da malamai da kuma shugabanni misali kaman masarautu sukan taka rawa su ma sosai wajen ganin
shugabannin gargajiya
wajen ganin sun dakile mata a irin wannan gabobin misali kamar kujeru da akan tsaya zaka ga bangaren addini su kansu malaman sukan samu matsala wajen karancin fahimtar junan su domin zaka ga wasu malaman sukan bada sukan ba mata kafin gwiwar su yi ba laifi bane wasu kuma zaka ga cewa malaman kullun suna suka a tsakankanin malaman ma akwai karancin fahimtar juna a tsakanin su wajen ganin sun warware matsalar dake addaba da shi wakilci ko shugabancin ƴaƴa mata wannan abin yana taka rawa kwarai da gaske haka zalika shi kansa wajen shugabannin gargajiya su ma sukan yi iya kokarin su ganin sun tauye wa mata haƙi dan ba zan manta ba lokacin da nake takara na sani kusan kashi uku akwai inda wasu mutane suka je suka samu mai girma gamna ya kai sau uku suna zuwa suna cewa su fa ba su yadda ni mace da wakilce su ba wanda wannan mutanen sa su ake gaskiya ba ra'ayin su bane yawaici ƴan siyasan mu da muke takarkaru da su a mazabu sukan hada kai da wayannan mutanen ko bangaren addini ko kuma bangaren shugabanci na gargajiya su hada kai da su domin su biya musu bukatar su misali inda a ce a wancan lokaci kamar ni da na tsaya takara da ban samu wannan kalubalen da yawa ba ina tabbatar maka da labari ya sha bamban
amma honorable magana da ake da waɗannan matsalolin ko kalubalen da kika faɗa amma a baya za ki ga kujerun ku sun suna da yawa amma yanzu sai suka kare da yawa shine muke cewa me ya faru misali tunda watakila yanzu ne ma ya kamata bayan an yi zaben nan har karo bakwai an yi an sake ana ganin cewa ya kamata a ci gaba
to ai shine abin da nake gaya maka dai shi ka dawo kaiya wato wayewa ce kullun take kara samuwa a cikin tsakankanin mutane idan da an samu goma yanzu zaka ga biyar ne ko hudu ko uku dalili ne saboda kai yana wayewa mutane suna fitowa su matan suna sake tsinduma cikin harkokin sannan su kuma kalubalen maimakon yayi baya sai yake dabbaka fiye da da wannan yana sa ake samun matsala sannan kuma a lokutan baya su kansu mazajen basu gane muhimmancin wa'annan kujerun ba misali yanzu a Kano akwai mutanen da da'in an ce musu ga kujerar ba za su zo su yi ba amma a wannan karan da su aka ringa kara kaina wajen neman sai sun zama
comrade kaji abin da ita honorable ta faɗa ɗaya daga cikin kalubalen da ta lissafa shine kamar ungiyoyi masu rajin demokradiya a kyautata demokradiya goyen bayan da suke baiwa mata kamar bai kai ya kawo ba kai kana da masaniya game da yadda harkokin ko kuma rawar da kungiyoyin rajin shugabanci na gari na ciki da na kasashen waje suke takawa wajen wanzar da demokradiya a Najeriya me zaka ce game da wannan abin ta fara
wal magana da ta fada gaskiya ne abin da yake faruwa shine ainihin su kungiyoyin kawai fada suke a baki amma ainihin a zo a yi abubuwan na zahiri na gaske a zo a tabbatar da cewa an taimakawa matan abin gaskiya baya yiwuwa na farko tunda harka ce yanzu kowa abin da yake gani kudi ake samu a cikin harka saboda haka dukkan mutane da waɗanda suka kwashi kudi da waye-waye sun zo gaba ɗaya sun zo su a ci a kai ga madafin iko a cikin wannan harka su kuma mata suna da gefe kuma suna buƙatar musamman ma watan abubuwa da za su yi zarafi na harkokin zaɓen ba harka ba ce ƙarama tunda harka ce mai tsada yanzu ba irin ta da bace da zaka zo ka yi ta da arha wannan lokaci in ma ba zaka ba kowa kudi ba ai zaka
amma muna ganin kungiyoyin nan suna kawo tallafi iri iri wani takal abin da suke cewa technical dabaru na hikimoyi da za a shiga siyasa nan da ma kudade amma yanzu kuma gashi kuna cewa kamar rawar da suke taka kamar ba ta da amshi
amma to wa suke ba kudade tun daga ɗan takarar nan zaka ga ɗan takara ta fito da kyarma jam'iyyar mata ci kyauta za ta bada form din amma sai ta wahala matan mata to jam'iyyar ta bata form din da za ta tsaya takara shi ta kai ruwan rana ballanta na a ce wai ta samu wasu kudade da za su yi tallan kanta a kafofin yada labarai misali ko te posters ko te town hall meeting da duk kudi ne duk wannan wasu abubuwa ne suke da bukata
haka yake sai dai ban katse maka hanzari ba mako mai zuwa da wannan batun za mu tashi idan Allah ya nuna mana Muna godiya ta musamman ga bakin namu Honorable Maryam Umar kofar mata 'yan siyasa a jam'iyyar APC da barista Amina Umar da ke sharhi kan al'amuran yau da kullum musamman da suka jibin charkokin mata sai kuma Comrade Hayashi Aiba Ungogo shi ma mai sharhi kan al'amuran da suka shafi shugabanci sai kuma jagoran tattaunawa wakilin Muhammad Ibrahim Kwari. Amma da jinsu duka da kuma sauran abokan aiki alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa muna kare muku albishir ku kasance tare da mu a ranar Lahadi da karfe 9:30 agogon Najeriya domin jin shiri na musamman domin mata da alheri
kai mata su ne duniya su ne
kuma dalla albarkacin watan Ramadana kuma ga karatun alqur'ani mai girma a bakin yara manyan gobe
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Sunana Muhammad Danjuma dalibi daga makarantar Ashabul Kasuwarki wanda ke cikin kasar Kamaru a Benin yayin da an kwanta kike dan karanta muku Al-Qur'ani mai girma daidai gobe insha Allah subhanahu wa ta'ala A'udhu billahi minash shaitani wajim بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم
صدق الله العظيم da wannan ne kuma muka zo ga shirin na sai na karshe wato labarai a takaice
To baba ga labaran a takeice wasu fashe-fashe da suka auku da sanyin safiyar jiya Laraba sun girgiza birnin Melitopol dake kudancin Ukraine da Russia ta bamiyi kamar da wani jami'i mai goyon bayan Russia ya bayyana Ukraine dai bata ce komai ba game da harin amma gwamnatin Ukraine mai mazauni a Kiev ta bayyana birnin a matsayin wanda take son sake kwacewa
To duka kuma da wannan ne muka zo ga shirinmu na karshe wato sai kuma idan Allah kai mu a shirinmu na hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shiri wanda zai zo muku a daidai karfe 8 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chad da zai daidai da karfe 7 a agogon GMT da Ghana yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya daga batun da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya shirya ya kuma bada umarni da injiniyan mu ta wannan safiyar Zainab Abdulrahman baba yako mai kere ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatar alkhairi wassalamu